daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lul FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su yi samun tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi da kuma shafinmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Muhammad Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babal muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa wasu iyaye mata a Maiduguri da ke jihar Borno sun nemi a kai musu ɗauki domin ganin an sako 'ya'yansu da suka kwashe sama da shekaru 8 a hannun sojoji. Sannan muna tafa da shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta gabatar. Baya ga haka muna tafa da sharhin wasu daga cikin jaridun Amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku. To amma za mu fara ne da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. An bayyana sunan ɗan bindigar da ya kai hari wani masallaci a New Zealand a matsayin Brinton Tarrant, wanda ya fito daga yankin Grafton da ke kudancin Wales a Australia, a cewar gidan talabijin ɗin ƙasar New Zealand na TVNZ. 'Yan sandan sun ce an kama mutum hudu, maza uku mace ɗaya, waɗanda ake zargi da hannu a harin a wasu masallatai biyu da ke ƙasar. Wasu kafofin yaɗa labarai sun ce mutanen da suka mutu sun kai 40. A hukumance, Majalisar Dokokin Amurka ta ki amincewa da dokar ta ɓaci da shugaba Donald Trump ya ayyana don samun kuɗin da zai gina katanga, yayin da 'yan majalisar dattawa suka jefa ƙuri'a 59-41 da ta ƙin amincewa da ƙarfin ikon shugaban ƙasa da ya yi amfani da shi. Makonnin baya dai majalisar wakilai ita ma ta ɗauki irin wannan mataki. Sanatoci 12 na jam'iyyar Republican sun haɗa kai da 'yan jam'iyyar Democrat, inda suka yi fatali da matakin a majalisa mai rinjayen 'yan Republican. Wannan mataki ya yi watsi da buƙatar White House tare da yin biris da barazanar da shugaba Trump ke yi na amfani da ƙarfin ikonsa wajen yin gashin kansa kan wannan lamari. Wannan zaɓen na musamman ba haka aka saba ba, a cewar shugaban marasa rinjaye Chuck Schumer, ɗan jam'iyyar Democrat daga New York. Yana mai nuni da yadda a hukumance majalisar a karon farko ta yi watsi da ayyana dokar ta ɓaci. A cewar fadar White House kuwa, Trump ya yi alkawarin zai bayyana matsayarsa kan wannan ƙudurin dokar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Kamfanin Boeing ya sanar jiya Alhamis cewa ya dakatar da sayar da samfurin jirgin Max 737 ga kamfanonin jiragen sama, bayan da kusan duk ƙasashe suka dakatar da amfani da jirgin biyo bayan wani mummunan haɗari da jirgin Ethiopia ya yi ranar Lahadi, wanda ya hallaka mutane da dama. Mai magana da yawun kamfanin Boeing ya ce za su ci gaba da kera samfurin jirgin Max 737 tare da yin la'akari da wasu matsaloli da ka iya tasowa waɗanda za su iya shafar haɗa wannan jirgin. Haka na nufin yayin da kamfanin Boeing zai ci gaba da kera samfurin wannan jirgi, zai dakatar da rarraba shi har sai an saka sabuwar manhaja, an gudanar da gwaje-gwaje, kuma an samar da bayanai kan musabbabin hadarin jirgin Ethiopia. Hadarin da jirgin saman Ethiopia 737 Max 8 ya yi ranar Lahadi jim kaɗan bayan ya tashi daga Addis Ababa ya kashe mutane 157. Baya ga wannan, wani jirgin Max 8 ya faɗi a tekun Java mintuna kaɗan bayan ya tashi daga filin jirgin sama na Indonesia a watan Oktoba, inda ya hallaka dukkan fasinjojin da suke cikin jirgin su 189. 'Yan majalisar dokokin Birtaniya sun jefa ƙuri'unsu a jiya Alhamis don neman a jinkirta ficewar ƙasar daga tarayyar Turai mai mambobi 28 da tsawon watanni 3, yayin da wa'adin ranar 29 ga watan Maris ke karatowa, inda suka ki amincewa da gagarumin rinjaye da cewa a sake gudanar da wani sabon zaben raba gardama kan ficewar ƙasar daga tarayyar. 'Yan majalisar dokokin sun jefa ƙuri'u 400,412 da 202 don neman a jinkirta ficewar, bayan da a lokuta da dama suka gaza samun adadin ƙuri'un da za su ba da damar tsara yadda za a fice daga tarayyar. Matsayar jinkirar ta fice wadda aka cimma na kira ga Prime Minister Theresa May ta nemi ƙarin lokaci daga tarayyar Turai har zuwa ranar 30 ga watan Yuni. Sau biyu 'yan majalisar suna kin amincewa da shirin nata na ficewar Birtaniya, amma bisa doka Birtaniya za ta fice daga tarayyar Turai a ranar 29 ga watan Maris, ko da yarjejeniya ko akasin haka, sai dai idan har ta soke shirinta na ficewa ko ta yi nasara wajen samun damar jinkirta ficewar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sanar cewa gaba ɗaya jami'an diplomasiyyar Amurka da suke Venezuela sun bar ƙasar, a wani mataki da ma'aikatar harkokin wajen ta kira na wucin gadi ne. Pompeo ya fitar da sanarwar a jiya Alhamis, jim kaɗan bayan da ma'aikatan diplomasiyyar na ƙarshe suka fice daga ƙasar, sannan an sauke tutar Amurka da ke wajen ofishin jakadancin. Na san wannan lungwani lokaci ne mai matukar wahala a gare su, a cewarsa yana mai nuni da ma'aikatan diplomasiyyar na Amurka sun ba da cikakkiyar gudunmuwarsu ga ayyukanmu, na ganin an nuna goyon baya ga mutanen Venezuela, na fatan su samu rayuwa ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya da kuma samun ingantaccen rayuwa tare da iyalansu.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To, abin da Maiduguri da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya, wasu iyaye mata sun koka kan yadda ake ci gaba da tsare wasu iyayensu har sama da shekaru 8, inda suka musanta ikirarin da jami'an tsaro ke yi na cewa iyayen nasu mambobin kungiyar Boko Haram ne. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dodabiu ya aiko mana.
Waɗannan mata dai da suka ce yanzu hakan suna so su san makomar 'ya'yan nasu ne, ko ya Allah suna raye ko kuma ba sa raye, don a cewar su shekaru 7 kenan ba tare da sun ji ɗuriyar 'ya'yan nasu ba. Don haka nema wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Al-Amin Foundation da kuma ke fafutuka wajen neman harkokin mata da ilimi da zaman lafiya, suka ɗaura tasu muryan kan muryoyin waɗannan iyaye. Wanda shugaban kungiyar Hajiya Hamsatu Al-Amin ta yi bayaninta tana mai cewa,
ita wannan bariki kamar yadda muka sani in guri ne wanda galibi tunda aka fara wannan yaki da Boko Haram ba dare ba rana muna gani yadda ake kawo samari da mata, ana kawo su ana ta sasu ciki, kuma mutanen gari matan gari suna ta gaya mana ana an kama musu iyaye duk an zo an tsare su a ciki. Wasu muna gani mu kan mu mun taimaka so da yawa mu ga cewa wai mun ceto irin wayannan yara, amma Allah bai taba ba mu nasara ba.
To, ko wani hali matan suka shiga ne game da rashin ganawa da iyayen nasu?
Sunana Comrade Hajja Gana Suleiman, dana ne.
Shekararsa nawa lokacin?
A lokacin shekararsa 25.
Shekararsa nawa wurin yanzu haka?
Yanzu haka shekarar shi 8, tun 2011 October aka dauke shi. Gaskiya abin da aka yi mana a Maiduguri bai yi ba. Ka san Peace Community din sun zo ko bindiga aka buga anan kana gudun boye ranka, kawai sai a kwashe su gaba daya, a kwashe ku a ce ku ne Boko Haram din. Kuma 75% wanda aka dauka duka ba Boko Haram bane. Inda Boko Haram ne a lokacin aka kwasa haka, yanzu abu ba zai haka ba. Mu muna so gwamnati ta yi mana gaskiya, kuma muna gaya duniya gaba daya abin da gwamnatin Najeriya ta faɗa ta yi mana ba daidai ba. Muna kiran Commander in Chief Baba Buhari ya gaya sojojin shi ya cire mana list na detainees duka tun 2010 zuwa yau. In suna da muna da right mu tambayi haka din. In suna da raye ma su cire mana, in ba su da raye ma dole za mu nemi mafakan neman 'ya'yanmu da ba su da rai, mu san cewa waɗannan ba su da rai. Yanzu haka in mun bar haka yau an yi mana wannan abin, in mun sake sun ji daɗi gobe ma waɗansu za su yi wa.
Zainab Muhammad.
Ke wani ne na ki karsa a wancan lokacin?
Ibrahim.
Danki ne?
Ɗana ne. Ya jefa rana ya je gida fa, suka cito da yayan shi. Sai babansa ya ce, to yanzu za ku je tsaye zare, ya ce sai na ɗauki kuɗi. Kuɗi dama sun kama shago na basu 10,500, suka ji suka kama shago a Peter Locus. Wannan da aka ɗauke shi ya ce kuɗin ba zai isa ba, mamaki kara mana, sai na kara mishi 1,000. Sai ya ce, to mama na gode. Wannan mai yana zubi fa. Shikenan da suka fita shikenan, sai sojoji suna kwashe ba a karo, sai suka ɗauki yaran nan. Ban sake ji ba, muna bincike sai muka ji wai ai an kawo wuce annan wa barab. To, daga can kuma daga ba a ce mana babu, a ce me ga mu na sai Allah. Da abu na zan gaya musu, su taimaka mana an suna nan da ransu dai, ya Allah su taimaka mana dai, su yi mana hanyar da 'ya'yanmu suna nan da ransu. Ko ba sa nan kuma don Allah su gaya mana.
A yi zantabi mataimakin daraktan hudar jama'a na rundunar sojan kasar Kano Sagir Musa ta wayar tarho wanda ya ce da yanzu daga baya za su yi bayani a kai. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tun an jima kaɗan ne idan Allah ya kai mu a Najeriya, sojojin ruwan Amurka da ke da wanduna a Afirka za su jagoranci wani atisayen jiragen yaƙin ruwa mafi girma a duniya mai taken Obangame Express daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kai na aiko mana.
Kakakin hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya, Navy Commodore Suleiman Dahun, ya yi ƙarin bayani dangane da wannan atisayi da rundunar sojin ruwan Amurka da ke Afirka, wato US Navaf ke jagoranta.
Rundunar sojojin ruwan Amerika suke jagoran wannan atisayin. Kasashe 30 ne, wato sojojin ruwan kasashe 30 ne za su ba da gudumawa saboda a ci mabulin wannan atisayi da ake kira Obangame Express.
Ranka daɗe ban sani ko za ka ɗan mana bayani kaɗan daga cikin kasashen da ake sa ran za su shiga wannan atisayin.
A yanzu dai banda Najeriya, rundunar sojojin ruwan Amurka za su turo jirginsu. Akwai kuma jirage daga Morocco, sojojin ruwan Morocco su ma za su turo jirgi. Haka kuma sojojin ruwan Portugal za su turo jirgi saboda su ma su ba da gudumawa. Su taka rawar gani a wannan atisayi. A lokacin da su rundunar sojojin suke ruwa, za a yi wani taro kuma na musamman na manyan hafsoshin dakarun ruwa na kasashen da suka kawo gudumawa a wannan atisaye din. Sunan taron shine Senior Leadership Symposium.
Manyan jiragen yakin ruwan Najeriya ne za su taka rawa tare da sauran jiragen yakin ruwa na sauran kasashen duniya a wannan atisaye da za a share kwanaki 5 ana yin sa. Komandan rundunar sojin ruwan Amurka dake Afirka, Admiral James Fogo, wanda ke bayyana makasudin wannan atisaye da nufin inganta tsaro. Kakakin sojin ruwan Najeriya, Navy Commodore Suleiman Dahun, ya yi ƙarin haske.
Makasudin shi wannan atisayen shi ne a magance matsalolin tsaro a gaɓar tekun Gini. Na farko dai akwai ɗan matsalan smoga, ko smoga ɗin bindigogi, smoga ɗin miyagun ƙwayoyi, da kuma matsalan smogan mutane. Akwai kuma ɗan matsalan fashi da ake samu. Amma na dai falilai alhamdi, rundunar sojojin Najeriya ta fara wani atisaye da ake kira tsare teku wanda ya magance matsalan ba kaɗan ba a cikin ruwanmu.
Wannan dai shi ne atisayen sojin ruwa mafi girma a duniya da halin yanzu ake yinsa a nan Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kafin mu je ga shirinmu na gaba, mashakata da wannan waka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Farfesa Hawwa Ibrahim ta Jami'ar Harvard dake Boston a nan Amerika. A hira da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda, Farfesa ta fara da ba da dan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma irin kalubalen da ta fuskanta a rayuwa.
Sunana Hawwa Ibrahim, ina professor a jami'o'in duniya sun kai fiye da 20, amma karfin zaman yana Boston, yana kuma ta jami'a ana kiranta Harvard University a Boston a America. Amma asali na lawyer ce, kuma na fara daga Bauchi Ministry of Justice kafin in fara a State Council. Na dan taba aiki da ɗan sanda. Babana Bateri ne, mutumin daɗin kowa hina.
To kin yi primary school a ina?
Na fara daga Budun Primary School a Maiduguri.
Na Maiduguri?
Eh, muka je Lagos, muka yi wani Ajorami Primary School. Ban san ko Ajorami yana nan ba. Muna wajen shekara 6 ne ko, sai babanmu ya dauko mu sai kawo mu ƙauyen daɗin ko ana kiranta hina. To a gurin da na san,
a jihar Gombe kenan.
A jihar Gombe, a gurin ne na san, na bude ido na san makaranta ne sosai. So bai ta na zaman lawyer, ina jin ba kai shekara 20 ba. A bayanin
kin yi college?
Na yi WTC Azare. Na je shi din ma da ƙyar na tafi, saboda a lokacin an hana mata kuma tafiya makaranta. To umman mu iyayen ta suna dan boko, ita ba ta yi boko ba saboda kakannin ta suka dauke ta, don ita ce ana na farko ta suka dawo da ita kauye. Amma su ina jin in mishan ina suka dauke su kai su kai suka yi musu kuza a can ukur inda suka zauna kenan. To suka yi rubutu kuma suka yi karatu. Ni na samu matsala da na makarantar, saboda ban naji ko kada, kuma na san ina da tsoro, ban na son kuma fada don ban da karfi. Yawancin masu wasa na ba 'yan mata bane, maza ne. To sai zan mata kaman da nauyi, sai ta ce ba zan tafi makaranta ba. Wasu tafiya na da WTC Azare din ya zama guduwa ne, na gudu don ina talla sosai, na yi talla. To a ƙauyen muna talla, muna da iyayen ɗaki, muna da uwar ɗaki. Babu tallan dunan da ban yi ba, kuma babu waƙan talla ba za ka gaya mini. Mangoro ne, tasoyi ne, kunun zaƙi ne, gwaza ne, doya min rogo ne, kaɗanya ne, faɗe shi na yi tallan su har da goruba. To muna tallan, in kai tallan dama in za ka ajiye, in ka ɗan samu riba, kana ƙoƙarin kai tattali don aure. Amma mukan ba iyayen ɗakunan mu ne, sai a tara amma sai wani lokacin ba zan bata duka ba, sai in ɗauki kuɗin sai in saka shi a leda na burodin nan, sai in samu jarida in ƙulla, sai in tona gindin bishiya, sai in binne, sai in je in alwala a gurin su. Ba za a gane na yi binne a gurin ba, saboda alwalan zai fidda ruwan zai zube, sai ba za a gane ba. Ba a kallo na zan je in ɗebo in sa in buɗe sake yin ƙari a ciki. To wannan ɗan guntun kuɗaɗen da nake na tala nake tara, wanda aka ce ba za na makaranta ba, shi ne na ɗauki kuɗin, na ɗauki ana kiran motan roka na kaya, na shiga kan kaya daga daɗin kowa zuwa Gombe. An ce min makarantar da na samu din a Azare yake, ban kuma san inda Azaren yake ba. Muka je Azare, aka ajiye mutu banda takardar an bani admission. Na tafi ne dai kawai banda admission ne ta. Da na je na samu mai gane ya ce a an banda paper na admission, ba zan shiga makaranta ba. To sai na kwana gidan mai gadi na matarsa bakin gate. Wa shiga yadda aka buɗe makaranta, ina jin mu fiye da kwana ɗaya muna tafiya. Dama mun isa da yamma ne, kuma an riga an tashi.
A ƙafa?
Da ƙafa na isa, kuma baƙar leda ba ne a hannuna. Washe gari aka ce ba vice principal ta zo, ita ce take da admission office na take. Ta ce in ba da wasiƙa. Na ce mata an ce min ne, an ce na jaraba. Ta ce a an koma ɗauko wasiƙa. Ta ce ai amma a gida ma an ce kar in zo. Sai ta duba ta ce ito akwai sunana. Muka shiga. To aka ba mu uniform, mu a makaranta ana ba da compound uniform, ana ba da uniform na class. Ba a ba da sandal, ana zuwa da sandal. Kuma ni takalmina ma tayan mota ne. To ina ji an bani slippers amma zan tsaya daga ta baya ne tunda ban da canvas ko ban da sandal. Na gama secondary school.
To daga nan sai kika je jami'a kin ci jarabawan ki sosai sosai?
A ina ba ci jarabawa ba, ba a koya mana turanci ba. Mun dai arithmetic mun kuma yi literature sai kuma magana jahi don da na gama 81 ko 82 sai na samu aiki a Sa'adu Zungur a Bauchi, makarantar primary ce a cikin Bauchi da suka ban aiki ina karanta da 'yan aji daya. To a ƙauyenmu dai babu ruwa, babu wuta, kuma babu hanya, ba mu da rediyo a gidanmu.
To ya kuke rayuwa kenan?
Ito rayuwar mu da sassafe za mu tashi ana idar da sallah sai mu ta kama hanya tafiya kogi da ɗan rata da ƙauyen kafin mu dawo hantsi ya fara fitowa. Muna dawowa za mu yi shara, muka gama shara za mu yi wanke-wanke, muka gama wanke-wanke za mu yi abin dafawa da za mu kai makaranta na in aka fito break. Ana break mu muna sai da ɗan wake. An ma shiga aji za mu tafi mu aje kayan tallanmu a gefe.
Sai mu karatu.
Eh, mun dan taba karatu. Ana buga bell sai mu fito da sauri sai mu zan faka kayan mu saboda masu kuɗi za su yi ma dan wake da masu kabata. Za mu je gona, kuma gonan sai mu yi tafiya in ba mu tashi da ma asuba ba. Tafiyan ba zai yi ba, za mu shiga cikin rana don gonan za mu yi tafiya mai nisan yawa a je a yi noman. Muna zuwa a hanya za mu ɗebo kara, za mu ɗauki itace domin muna bukatar shi mu zo mu kirki da shi mu kada gida. Ba mu taba zauna muna taɗi ban ma aiki ba wannan kwalelan mu.
Farfesa ta ce da ba ta iya turanci ba don ba a koya mata ba, amma yau gashi tana koyarwa a ɗaya daga cikin jami'o'in da ake ji da su ba ma Amurka kadai ba a faɗin duniya. Da fatan wannan sakon zai kai ga wani ko wata a yau. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya 20 mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da cigaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwa ta mu Farfesa Hawa Ibrahim da Madina Daura da ta yi hirar da ita da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin sharhin jaridun Amurka.
A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar Washington Post, inda aka rubuta labari kamar haka. Kakakin Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta ce maganar tsige shugaban Amurka Donald Trump bai kai abin dubawa ba, don a cewarta shugaban bai isa ma a ɓata lokaci a kansa ba. A wata hira da ta yi da jaridar Washington Post da aka wallafa a ranar Litinin din nan, Pelosi ta ce shugaba Trump bai cancanci zama shugaban kasar ba, don ba shi da tarbiyya, kuma ba shi da kamun kai, kuma ba shi da basirar da suka dace da mukaminsa ba. Amma a yanzu da majalisar da 'yan jam'iyyar Democrat da ke jagoranci sun kaddamar da kwamitocin bincike iri-iri akan yakin neman zaben Trump da harkokin kasuwancinsa, Pelosi ta amsa tambaya akan kiraye-kiraye da ake yi na neman tsige shugaban kasar. Bari mu je jaridar Politica, inda aka rubuta labari kamar haka. Hukumar NASA ta sararin samaniya ta tabbatar da cewa ta shirya matakan zuwan mata biyu saman jannati, wanda wannan shine karo na farko da mata za su je duniyar wata. Wani mai magana da yawun hukumar NASA ta shaida wa gidan talabijin na CNN a ranar Laraba cewa kamar yadda aka shirya yanzu 26 ga watan Maris din nan zai zama na farko da mata ne za su tafi duniyar wata. 'Yan saman jannati sun hada da Annie McLean da Christina Hockage, waɗanda za su kasance na biyu na sararin samaniya a zuwa na uku da ake kira da Expedition 59, wanda ya fara a ranar Laraba 14 ga watan Maris. Har ila yau bari mu ƙara koma jaridar Washington Post, inda a ranar Alhamis ne jiya Majalisar Wakilan Amurka ke shirin takawa shugaba Donald Trump birki, inda za su kada ƙuri'a kin amincewa da dokar ta ɓacin da ya ayyana na ware kuɗin gina katanga kan iyakar Amurka da ƙasar Mexico. Waɗansu 'yan jam'iyyar Republican ƙalilan sun ƙudiri aniyar marawa gungun 'yan jam'iyyar Democrat baya a kin amincewa da dokar ta ɓacin a lokacin da za a kada ƙuri'a a zauren majalisar da 'yan Republican suke da rinjaye 53 bisa 47. sai a jaridar New York Times, inda aka rubuta cewa bayan matakin da fiye da kasashe 30 suka dauka, hukumar sufurin jirgin sama ta Amurka ta umarci dakatar da tashin dukkanin jerin jiragen sufuri na kamfanin Boeing. Wannan matakin na gaggawa da aka dauka na dakatar da dukkan sababbin jiragen sama daga shawagi a sararin samaniya na Amurka, na matsayin wani mataki wanda kuma ya sha bamban da matakin da kamfanin jirgin ya dauka. Har ila yau a jiya Alhamis din ne na'urar da ke dauke da bayanan jirgin saman Ethiopian Airlines da ya hatsari ya isa kasar Faransa, inda masu bincike za su yi kokarin gano dalilin da yasa jirgin 737 MAX 8 faduwa tare da kashe mutane 157. Sharhin jaridan Amurka kuka saurara na wannan makon, Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga garin Katin Madaki a jihar Bauchi. A ra'ayina na yau zan yi kira ne mu al'ummar jihar Bauchi da za a sake zaben gwamna a karamar hukumar Tafawa Balewa. To lalle ina kira ga mutane su sa a ransu mulki dai Allah ne yake bayarwa, kuma mu mutum ɗaya ne zai bayar. Don Allah wannan karamar hukuma da za a sake wannan zabe su zauna lafiya, kar su tada hankali, kar su tsangumi kowa.
Assalamu alaikum sahin Hausa na muryar Amurka, mai magana dan kaka Siko mai gado da Katifa Kogor kanawa karamar hukumar Gezawa jihar Kano a Najeriya. Domin ka haƙiƙa siyasar Najeriya ta raba kowane gauta jani, domin kuma ba da kowane gauta jani ba, ba yanda za a ce zaben jihar Kano iya da wani gyara. Haka nan na Sokoto, haka nan na Bauchi, haka nan Adamawa. Wannan ya nuna mana cewa lalle kowane gauta jani, amma kuma da ina da gobe sauran zuwa.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka daga jihar Plateau a karamar hukumar Wasi. Sunana Abdulrahman Amwasi. A hakika yanayin sakamako da hukumar INEC ta yi jinkiri ga wasu jihohi na rashin bayyana sakamako na zaɓen 'yan majalisu da na gwamnati, abin da zai mana da daɗi ba. Fata na anan shi ne ya kamata zaɓe ne zuwa a tabbatar da hukumar aini ta inganta tsaro da kuma kayan aiki.
Assalamu alaikum jihar, sunana Umar daga lafiya ne nan jihar Yobe. Mun ji an kusa min sakon tebur na zaɓen gwamnan jihar Yobe mai Malabo ne. Da fatan dai ya hau karagar mulki zai inganta ilimi a jihar Yobe, domin gaskiyar magana an bar jihar Yobe koma baya gaskiya, musamman ma ƙauyukan jihar Yobe. San ba karatu abu ya kamata taimaka ya duba wannan matsaloli. Da fatan zai magance mana wannan matsaloli. Daga Umar lafiya da jihar Yobe.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
An bayyana sunan ɗan bindigar da ya kai hari wani masallaci a New Zealand a matsayin Brinton Tarrant, wanda ya fito daga yankin Grafton da ke kudancin Wales a Australia, a cewar gidan talabijin ɗin ƙasar ta New Zealand na TBNZ. 'Yan sanda sun ce an kama mutum hudu, maza uku mace ɗaya, waɗanda ake zargi da hannu a harin a wasu masallatai biyu da ke ƙasar. Wasu kafofin yaɗa labarai sun ce mutane da suka mutu sun kai 40. A hukumance, Majalisar Dokokin Amurka ta ƙi amincewa da dokar ta ɓaci da Shugaba Donald Trump ya ayyana don samun kuɗin da zai gina katanga, yayin da 'yan majalisar dattawa suka jefa ƙuri'a 59-41 ta ƙin amincewa da ƙarfin ikon shugaban ƙasa.
Masu sauraro, da aka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kafin nan, bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga al'ummar ƙasar Kilba, musamman iyalan Alhaji Halilu Zarma wanda Allah ya yi wa rasuwa. Ka kuma muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan marigayi Liman Jiddere bisa rasuwar kawu Belado, dukkansu a garin Horn na jihar Adamawa, da fatan Allah ya ji kansu. Amin. In zama da din shi Muhammad Hafiz Baballe da Solomon Abu, sai injiniyanmu Jimmy Cook. Mahmud Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, abin nan Washington DC. Assalamu alaikum.